بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yawwa masu albarka, barkanmu da sake saduwa a wannan safiya ta Alhamis, wadda ita ce safiyar 23 ga watan Jumadal Ula, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da lissafin 7 ga watan Januari shekarar miladiya ta 2021. A wannan darasi namu na juz'un fi ittiba'i sunan na al-imam al-hafiz Shamsuddin al-Zahabi rahmatullahi alayhi. Wannan shine darasinmu na hudu insha Allah. Muna ci gaba da bibiyan al-imam al-hafiz al-Zahabi rahmatullahi alayhi, a inda yake ta kwararo mana maganganun malamai mabambanta game da abinda ake nufi da bid'a, kuma abinda ake nufi da abin zargi cikin bid'o'i din. Mun ji maganganu da ya kawo daga malamai daban-daban, sannan kuma mun yi ishara zuwa ga wasu maganganu da karanta su daga malamai irin su Abu Shama Ad-Dimashqi, irin su Izzuddin dan Abdussalam, irin su al-Imam an-Nawawi, irin su Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ala al-jami', wadanda dukkanin su suna daga cikin manya-manyan malaman Shafi'iyya, wadanda kuma ya shahara cewa su ne suke da ra'ayina bambance bid'a mai kyau da maras kyau. A ce akwai alhasana, akwai as-sayyi'a, ko akwai take wajibi, akwai take makruhi, akwai take mandubi, akwai take haramun. Mun ji cewa waɗannan malaman tare da suna da wannan ra'ayin, amma mafi yawan su kamar Ibn Hajar musamman ya nuna cewa tsayuwa akan abin da yake yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yafi. Sannan kuma da bayani akan cewa ana ma iya karɓar bid'an ne kawai idan ta zama kyakkyawa, da kuma sarƙaƙƙiyar da ke cikin yaya za a iya tantance to menene mai kyau, menene kuma mummuna daga cikin nau'o'in bid'o'i din. Wannan maganganu duk mun ji su, kuma mun karanta su insha Allah. Kuma insha Allah za mu zo mu karanta magana ta al-Imam al-Hafiz شيخ الإسلام ابن تيمية رجل تاف اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجهيم. الله يساك مصدى الخير وأننا ما لم يقب أكيد أنس وذا متاشع عندما لا يكيد شوى. وأما ما من خالف باجتهاد أو تأويل فهذا ما زال في الأعصار. وأن يساق ما ونعب نسنة كوي تأويلي كوي ساق ما ونعب نبدأ يتي سنة ندى تأويلي كو اجتهادن سا malan yace fa hadha, irin wannan ma zala fil a'sari, ba a gushi ba ana samun ire-iren su a zamunna mabambanta bisa ka'ida wanda Allah subhanahu wataala ya tsara sunnar rayuwar mutane. Fadin Allah wala yazaluna mukhtalifina, mutane ba za su gushi ba suna yin sabani a tsakankanin su. Wannan dabi'a ce ta halittar nan da ake cewa dan adam, sabani yana daga cikin wasu fundamental wato characteristics, wasu sifat al-asliya wadanda la tanfakku an bani adam, ba sa rabuwa da ɗan adam. Sabani cikin kamanni, sabani cikin tunani, sabani cikin ar-ru'ya lil hayat, world view, yadda kowa ke kallon rayuwa, sabani cikin ainihin wato salon rayuwa, sabani cikin wadata ko akasinta da sauran dai abubuwan da baka raba dan adam da su na sabani. To waɗannan sunnoni ne na Allah a cikin mutane. To malam zai kawo mana wato wani dan jeren giya haka na chronological, wato na tarihin faruwar bid'o'i. Sai yake cewa wa amma fa awwalu zalika bid'atul khawarij allati qala awwaluhum linnabi sallallahu alaihi wasallama i'dil. Farkon bid'a a tarihin musulunci ita ce bid'ar khawarij, wato ƴan tawaye wanda suke fito na fito, wanda suke wato rabuwa da al'ummar musulmai, suke zaman kansu, suke fita daga cikin al'umma, su ne farkon ƴan bid'a a cikin tarihin musulunci, wanda shugabansu ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama i'din, kai adalci. Shine wato wannan mutum da ake ce mazul khuwaisira, wanda hadithin yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim daga Abu Sa'id al-Khudri da yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa yuqsimu qasaman yana raba wasu dukiyoyi sai ga wani mutum mai suna Zulkhuwaisira daga cikin kabilar Banu Tamim yazo yace ya Rasulullahi a'dil ce wannan ai adalci annan wannan rabon ba a adalci a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallama hankalin shi ya tashi ya ce mishi wai haka kai canka ya kai wannan mai mummunar magana in ban yi adalci ba wai zai yi adalci idan ni ban yi adalci ba wa man ya'dil idza lam a'dil ni da Allah ya yarda da ni yana aika mun da wahayi sai ku kasa amincewa da ni karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa za su fito daga cikin waɗannan wasu mutane masu hadidiyan alqur'ani amma ba sa gane shi wato masu irin dabi'ar sa ba wai lazumin su zama zurriyar sa ba to wannan shine shugaban khawarija shine khariji na farko dan tawaye na farko dan fitona farko wanda yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan karan tsaye da wannan garatsi Allah ubangiji ya kyauta fahum la yusarrihuna bi mukhalafati sunnal mutawatira wa yakifuna ma alkitabi su khawarija ba sa fitowa karar su ce sun saba wa abu kaza wanda yake sunna ne zaka ga ma suna tutiyar cewa ma akan sunna suke za su ce ma suna karanta littafan sunna suna karantar da su wa yakifuna ma alkitabi sannan suna tsayuwa akan abin da yazo a cikin alqur'ani wato kamar yadda yan qalaqatu suke yan qalaqatu wani nau'i ne na khawarija fahum fala yarjumuna azzani dan haka a bisa irin addinin su ba sa jefe mazinaci za su ce ba su gani a cikin alqur'ani inda aka ce mai aure idan yayi zina muhsini in yayi zina a jefe shi ba wala ya'tabiruna an-nisaba bis-sariqa kuma ba sa lura da cewa kafin a yanke hannun barawo sai ya saci abin da ya kai misabi wato ya kai rubu dinar abin da yake a yanzu kwatankwacin abin da za ya kira da sunar rubu dinar shine kaman 25,000 ko makamancin sa to ba sa lura da wannan ko kwai kwaya ɗaya mutum ya sata za su yanke masa hukunci na yanke hannunsa da tunanin cewa ai as-sariq was-sariqa kowane irin barawo ake nufi ba sa aiki da sunna yace sannan kuma fa bid'atuhum tukhalifu sunana al-mutawatira bid'ar khawarija tana saba wa sunnoni waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa ghalibu man yukhalifu madhhab as-salaf fi al-usul wal-furu'i inma yukhalifu li i'tiqadihi anna dhalika mukhalifun lin-nusus wal-aql malan yace dama kuma galibin waɗanda suke saba wa tafarkin magabata fil usul a cikin aqida wal furu' da cikin fiqhu inma yukhalifuha zaka tar cewa suna saba wa mazhabin salaf ne li itiqadihi saboda su masu sabawan sun kudirce anna dhalika cewa abinda salaf suke akai mukhalifun lin-nusus ya saba wa fahimtar da su suke wa nasi wal aql ko kuma su ce ya saba wa hankali galibin wanda zaka ji yana sabani da magabata yana tutiyar su ko yana kyare ilimin su ko yana zargin su da karancin fahimta zaka ga a bisa wannan kaida yake rayuwa shine a ganin shi abinda aka ruwaito aka ce magabata sun fada to ya saba wa abinda shi ya sani a dan kankanin ilimin sa ko ya saba wa abinda yake girmamawa na hankalin sa ko hankalin wasu waɗanda yake girmama su sai zama yana kan kuskure ne amma bai sani ba sai ga yana tsammanin kamar shi yake kan daidai yana tutiya da hankalin sa qala al-imamu ahmadu aktharu ma yukhti'u an-nasu min jihati at-ta'wili wal-qiyas imamu ahmad ibn hanbal yana cewa mafi yawan sabani da mutane kuskure da mutane suke fadawa yana zuwa ne min jihati at-ta'wil ta fuskar murde ma'anar nassoshi wal-qiyas da kuma gwada abubuwa da junansu wannan magana tana cikin majmul fatawa na Ibn Taymiyyah a cikin mujalladi na 13 wa kad yace wa ba'du sahabati radda saboda gabatar da wani lokaci a samu mutun ya gabatar da hankalin shi ko ya gabatar da wani nassi wanda yake wato dunkulalle hatta sahabbai an samu sahabbai sun yi inkarin wasu ɗaiɗaiwan hadisai wanda a tunanin su wannan hadisan sun saba wa abin da suka sani yana so ya maka tabrir ya kafa ma hujja akan meye dalilin da zai sa mutun ya saba wa wani nassi ko ya saba wata magana saboda a ganin shi wannan nassin ya saba wani nasi da ya sani ko kuma ya saba wa abin da shine hankali yake hukuntawa da ka an taba samu a cikin sahabbai inkaru radda hadithal almayyit yu'adhabu bi bukai ahli alayhi al-imamu al-bukhari rahmatullahi alayhi ya fitar da hadisi da shi da muslim ta hanyar abdullahi dan umar radiyallahu anhuma wanda akwai kissa a cikin hadithin bukhari ya kawo shi a babin da yake cewa babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama yu'adhabu almayyit bi bukai ba'd bi ba'd bukai ahli alayhi bukhari yake kara wani babin da cewa idza kana min sunnatihi idza kana nauhu min sunnati yace babin da ke bayani akan cewa za a imama mace azaba da wani sashi na kukan da iyalansa suke masa sai shi bukhari a cikin fiqihunsa sai yake cewa idan kukan ya kasance al'ada shi mamacin ne san da yake rayi ya yadda da wannan al'ada yana yi ana yi yana gani bai hana ba ko kuma bai yi wasiya akan kar ai masa ba to idan sun yi masa to za a yi masa azaba da wannan kukan to a cikin kissar Abdullahi dan Umar da ya bada wannan hadisi sanarwa da Ibnu Abbas Ibnu Abbas yake cewa lalle mahaifinka Umar kana yanha an ba'dhi hadha ya kasance yana hani daga wani sashi na irin wannan ainihin aikin yace amma naji Aisha ita kuma tana inkarin wannan tana cewa yakfina kitabullah littafin Allah ya wadatar gare mu Allah yace Allah tazir waziratu wazira ukhra Allah tazir waziratu wazira ukhra lalle laifin wata rai bai shafan wata rai kaga Aisha ta inkarin hadisin saboda a ganinta ya saba wa wannan umumi na aya a wani lafazin kuma Aisha take cewa ai kafirai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara zuwa ga cewa za a yi musu azaba da kukan da ƴan uwansu suke musu wannan duka yana nan a cikin Sahih al-Bukhari a cikin Kitabul Janaiz na cikin littafin Sahih al-Bukhari ina fata mun gane wannan to kaga wannan inkarin ya taso ne daga wannan ka'ida da malam ya ambata anan ta'wili ko kuma kiyasi akan wata aya ko kuma tunanin cewa wannan nasi ya saba ma aya wa hadithu mukhatabati ahli qalibi badr da hadisin da yazo akan magana a cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana da kafiran nan da aka zubar da gawawakin su a cikin kwazazzaban nan na badar kafiran da aka kashe a badar su abu jahali da su utuba da makamantansu da su umayya an karkashe su su 70 annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa an ta jan gawawakin su wasu ma suna tsitsinkewa saboda sun riga sun kumbura aka zuzzuba su a cikin wannan kwazazzabo na badar bayan da aka zuzzuba su sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya bakin wannan rijiya yana cewa da su shin kun tarar da abinda Allah ya muku alƙawari kamar yadda ya ambata muku ni kam na tarar da abinda Allah ya muni alƙawari nabi ba da nasara sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana daga cikin waɗanda a wurin suka yi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah kana magana da su bayan sun mutu bayan Allah subhanahu wataala yana cewa innaka la tusmi'ul mauta baka iya jiyar da matattu kaga Umar yayi inkarin wannan abin saboda tunanin ya saba wa nassin aya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gyara wa Umar wannan fahimta cewa ai kai a yanzu baka fi su saurare ba baka fi su ji ba wanda malamai suke fassara cewa abin nufi shine Allah subhanahu wataala a daidai wannan lokaci ya dawo musu da rayuwarsu dan su ji wannan abun dan ya zama musu wani bangare na azaba da kaskanci da suka samu Allah ubangiji ka tsare mu wannan kissa ita ma tana cikin Bukhari da Muslim ta hadisin Anas dan Malik Allah ubangiji ya kara masa yadda wa haditha da kuma hadisin Barwa binti Washikin Barwa binti Washikin ar-ru'asiya al-kilabiyya ko al-ashja'iyya bisa sabani wanda take matan Hilal bin Murra matar wani sahabi mai suna Hilal ibn Murra wanda kissar tana cikin sunanta al-Imamu Abu Dawud rahmatullahi alayhi a cikin wannan kissa wannan mata ta auri wannan bawan Allah sai suka sami matsala sai ya mutu kafin ya bata sadaki sai suka je suka tawo Ibn Mas'udin wannan labari suna neman fatawa aka ce sun je gunshi har wata guda ana ta kai mishi fatawar yana bada amsa amma suna ganin ba haka bane amsa suna ganin ba haka bane amsa ruwaya tana cikin sunan ta Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ta hanyoyi daban-daban zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud cewa wani mutum ya auri wata mata sai ya mutu ya batta ba tare da sun tare ba kuma bai sanya mata sadaki ba ita ake cewa al-mufawwidha kenan sai Ibn Mas'udin yake cewa tana da sadaki cikakke kuma za ta yi idda sannan kuma za ta ci gado ma'ana za ta mishi ta gaba kuma ta ci gado sai ya ce amma ni ba ni da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka amma wannan shine fatawata a wurin sai ma'aqil dan sinan sai ya tashi yake cewa ni ko naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi hukunci irin wannan game da kissan Barwa binta Washiqin al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma ya inganta shi da sauran malamai dan haka wato ishara yake anan zuwa ga yadda suka yi ta kokarin musa fatawar ta Ibn Mas'udin har kusan tsawon wata guda suna ganin kaman ta sabawa abinda su suka sani na nasoshi cewa ya za a yi ta ci gado bayan an mutu ba a tare ba wa haditha binta Qais fi adami sukuna wan nafaqa lil mabtuta malai ci gaba da kawo misalai na hadisai waɗanda wasu sahabbai suka yi inkarin su wannan riwaya tana cikin sahih muslim ta hanyar abu ishaq Sulaiman ibn Abi Ishaq al-Shaybani kenan wanda ya rusuka ta 139 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga yace kuntu ma'al Aswad ibn Yazid jalisan na kasance ni da al-Aswad dan Yazid muna zaune fil Masjid al-A'zam a babban masallacin garin Kufa kenan wa ma'an al-Sha'bi muna tare da Amir ibn Shurahil al-Sha'bi al-Kufi babban malami wanda ya rusuka ta 103 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa haddasa Sha'bi bi hadisi Fatimata binti Qais sai al-Sha'bi ya bada hadisin Fatima yar Qais radiyallahu anha cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yaj'al laha sukuna wala nafaqa mijinta ya sake ta saki na uku shine al-baituta kenan wato saki wanda aure ya mutu gabaki daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sanya mata cewa a bata wurin zama ko a bata abinci ba domin dama wurin zama din shine abinda alqur'ani ya faɗa cewa la tukhrijuna min buyutihinna wala yakhrijna kar su fita ka ku fitar da su saboda tunanin la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra tayu ganin juna da zasu dinga yi a samu komai to shi saki na uku babu komai a cikin sa da haka babu wannan hikima ta zama tare a wuri daya kar a samu matsala to sai wannan mata aka ce ga abin da ya faru da ita kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa mata nafaka ko sukuna ba to da ya faɗi wannan hadisi shi Sha'bi thumma akhadha al-aswad kaffan min hasan fa hasabahu sai al-aswad ibn yazid an-nakhai sai ya ɗebi cikin hannunsa na tsakonkwani sai ya watsa ma wancan mutumi wato shi Sha'bi kenan da ya watsa mishi yace mishi fa qala yace wai haka tirda wannan magana da kake to hadithu bi misli hadha ya kake ba da irin wannan hadisi qala umaru bayan umar yana cewa la natruku kitaballahi wa sunnata nabiyyina sallallahu alaihi wasallama liqawli imra'atin la nadri la allaha hafizat am aw nasiyat umar ya ce mu ba za mu bar abinda muka sani na littafin Allah da sunnar annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba saboda magana wata mace wanda bamu san ko ta haddace ko bata haddace ba yace la hasukuna umar yace za a bata wurin zama wan nafaka kuma za a ci da ita umar a gunshi hujja game da haka shine fadin Allah la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayyana kar ku fitar da mata masu idda daga gidajensu su kuma kar su fita sai in dai sun zo da wata alfasha mabayyaniya an saki mace tana nuna badala da rashin daraja tana kiran mazan banza ko tana wani abu da bai kyautu a mutunci ba to nan ne za a iya cewa ta fita ta bar gida Umar a ganin shi wannan kaida ce amma ta shafi al-mutallaqa wacce take da raj'a wanda za ta iya kome kaman saki na farko ko na biyu ko kuma al-mutallaqa wacce take baituta saki na uku wanda babu kome Umar a ganin shi haka ya dauki wannan hukunci to kaga shi ma ya saba ma wannan hadisi saboda a tunanin sa da fahimtar sa hadisin ya saba ma wannan aya to wannan yana daga cikin wato sarkakkiyar da ake samun zamiya a gun wasu malamai wato in kaga malami ya ki wani abu ko ya soki wani abu indai malami ne na Allah to abinda ake sa rai ba da san zuciya yayin wannan sukan ba a yayi ne bisa abinda ya bayyana gare shi na fahimta tunda gashi an samu cikin sahabbai saka ga waɗannan malamai gaggagaggan malamai da muka ambata kaji suna magana akan bid'a suna istihsanin wasu nau'i na bid'o'i ba san zuciya ne suke irin abin da mafi yawan mutanen wannan zamani suke yi ba wataƙila dan uwa mai saurare ko mai kallo zai yadda ni in nace galibin masu kokarin yanzu su ce bid'a hasana ce ba sa ma yin references da waɗannan maganganun waɗannan malaman ba sa ma kawo su a matsayin hujja a su sune hujjar kansu ko kuma suna kafa hujja da maganganun wasu ne waɗanda ba waɗannan ba saboda a cikin maganganun waɗannan din za a samu abin da zai karya lagon abin da wani mai son fitina ko mai son zuciya yake so ya tabbatar wallahu a'lam to sai malam ya ci gaba da cewa yace wa zahara fi khilafati aliyyin bid'atul khuruj والرفض وطعن الصحابة بعضهم في بعض وذلك خلاف الكتاب والسنة أزامنا هليفان سيدنا علي دان أبو طالب رضي الله عنه أكسا مبينا وتبدأكما إتجي بدأة الخروج بدأة التاواي ينفتو نافتو لأوكا مكاني لياك أن الأمم المسلمي دا بتشي وادا جاكين دولة المسلمي أبن دا خوارج أسكي da kasancewa da bid'ar fitina ta ainihin wato ta'awili irin wanda su Muawiya suka yi fito na fito da Sayyidina Ali wanda shine khalifa da abinda waɗannan mutane na ƙasar Kufa suke ma Sayyidina Ali na fito da shi war rafd da kuma bid'a ta rafidanci ta zagin wasu daga cikin sahabbai musamman waɗanda ba ahlul baiti ba wa ta'ani sahabati ba'dihim fi ba'd aka samu kuma wasu sahabbai sun soki junan su saboda bambancin ra'ayin siyasa musamman tsakanin Sayyidina Ali da bangaren sa mutanen kasar Kufa da Muawiya dan Abu Sufyan da bangaren sa wanda galibin su mutanen kasar ainihin wato Sham ne an samu sukar juna da yima juna abin nan mummunar fassara da kokarin taɗe ra'ayin juna malam yace wa zalika khilaful kitabi was sunna wannan kuma ya saba wa alqur'ani ya saba wa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jarabawa ce fitina ce da Allah ya jarabci al'ummar musulmai da ita wanda har yanzu al'ummar musulmai ba su gushe ba suna biyan farashin wannan fitina da ta faru a wancan zamani Allah ubangiji ka tsare mu thumma zahara fi hududis sab'ina bid'atul qadari sannan a wajejin shekara ta 70 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bid'ar qadara wato masu inkarin qadara kamar yadda yake cikin hadisi a farko sahih muslim da aka bu aka baiwa sahabi Abdullahi dan Umar labarin su wanda suke cewa al'amru unuf ai duk abin da kaga ya faru yana faruwa ne kawai unuf ba tare da an shirya masa ba Allah bai kaddara ba Allah bai san zai faru ba sai in ya faru shi ma Allah yake gani kamar yadda sauran mutane suke gani ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira masu wannan bid'a sun bayyana ne a wannan zamani a karni na farko wajen shekara ta 70 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kazzabu bil ilmi suka ƙaryata ilimin Allah al ilmul qadim ilimin Allah wanda yake dadadde wal awl mashi'a al amma kuma ko kuma suka ƙaryata ganin daman Allah wanda ta game komai al mashi'atul kauniyya ganin dama da Allah yake da shi na kaddara faruwan abubuwa wadhalika mukhalifun lil kitabi was sunna malai ce shi ma wannan aiki nasu na ƙaryata kaddara da ƙaryata mashi'ar Allah al'amma wannan shi ma ya saba wa littafin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waja'atul jabariyya ana nan kuma sai ga bid'a ta jabariyanci ta bayyana faja'alul abda majburan la hukuma alai su kuma suna kishiyantan waɗancan ƴan kadariya wanda suka bai wa dan adam ƙarfin daukan matakin abin da yaga dama zai yi ko Allah ya yadda ko bai yadda ba wannan mummunan magana ta su ci aqida su a ɗayan bangaren su kuma su kishintan su ne jabariya wanda kuma su kuma su ganin bawa kamar wata ala ce kamar wani na'ura ce wanda wani ke sarrafawa wanda wannan na'ura ba ta da iko da kanta sai abin da aka sarrafa ta to suka ce al'abdu innal waja'alul abda majbura suka sanya bawa ya zama wato an tirsasa shi la hukuma alai bai da wani hukunci da yake akan sa fa hadhihi aidan kaga wannan ita ma bid'atu bid'a ce mukhalifatu lima fil kitabi ta saba abin da yake cikin alqur'ani min al'amri wan nahyi na umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna wal wa'di wal wa'id da alƙawarin ni'ima ga waɗanda suka bi umarnin Allah da alƙawarin azaba ga waɗanda suka saba umarnin Allah wa ithabatil muhsini da kuma bayani akan cewa za a baiwa wanda ya aikata aiki mai kyau
za a bashi lada wa uqubati adh-dhalim, da bayani akan cewa adh-dhalimi wanda ya cuci kanshi, ya aikata zunubi, kafirci ko fasikanci ko sabo, shi kuma za a yi mishi horo da ladabi. Fal awwaluna, wadancan na farko qadariya, kadzabu bi khuruj al-usati min an-nari, su sun ƙaryata fitowar masu laifi daga wuta, waɗanda suka yi laifi cikin musulmai. Idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya sa mutum a wuta saboda zunubin shi, akwai hadisai da suka tabbatar da za a fitar da shi watan wata rana saboda imani a sa shi a cikin aljanna da ce ta hanyar ceto, ko kuma an gama azabtar da shi gwargwadon zunubin shi. Wa hadisus shafa'a, waɗancan suka ƙaryata hadisan da ke tabbatar da ceto wanda annabawa za su yi da manzanni, da ceto mafi girma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi, da ceton da alqur'ani zai yi, da ceton da azumi zai yi, da ceto da iyaye za su yi, da ceton da ƴaƴa za su yi, da sauran salihan bayi cikin waliyai da mutanen kirki da shahidai duk za su yi ceto. Akwai hadisai daban-daban da suka tabbatar da haka, to suka ƙaryata duka waɗannan hadisai suka ce ba su yarda ba. Wa min al-akhirina yaquluna, su kuma daga cikin na ƙarken suna cewa la azaba wa anna al-imana la yatafawatu, su wato jabariya suka ce babu wanda za a ma azaba saboda yayi zunubi, domin kuwa ba da kankin kansa yayi zunubin nan ba, Allah ne ya sa shi yayi zunubin, Allah ne ya bashi kudirar yin zunubin. To Allah kuma bai kamata ya baka karfin yin abu kuma ya maka ukuba akai ba. Suka manta da hadisai da suke magana akan umarni da hani, suka ce kuma babu tafawuti, babu zarceceniya a wajen imani. Imanin mutum, kowane mutum daidai yake da imanin kowane mutum, wato tsakanin imanin Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu da imanin wani mutum wanda yake mai saban Allah amma yana da asul imani, to agunsu da ɗaya ne. Wannan ma magana ce mummuna, suka ƙaryata ayoyi wanda suke magana akan ƙaruwar imani da raguwarsa. Liyazdada alladhina amanu imana, da ire-irensu suka ƙaryata waɗannan ayoyi ba su yarda da su ba. Malin yace thumma wujidat jama'a wujidat bid'atul jahmiyya wal kalami fillah, sannan aka zo aka samu bid'ar jahmiyanci, wato masu bin jahamu dan safwan, wal kalami fillah, wanda suke magana akan al'amarin Allah. Fa ankarul kalama wal mahabba, suke inkarin a ce Allah yana magana, ba su yadda a kira qur'ani da suna magana Allah ba, suka ce a halitta ne cikin halittun Allah. Wal mahabba, ba su yadda a ce Allah yana son kaza, ko Allah yana son irin mutane kaza. Innallahi yuhibbut tawwabina, da ire-irensu suka ce ba su yadda ba, amma agunsu so shine karkata zuciya izuwa ga wani abu da ya burge ta, ko suka ce Allah kuma babu yadda za a ce Allah ya karkata da zuciyarsa zuwa ga wani abu da ya burge shi kamar yadda mutane suke yi. Suka ƙaryata wannan wa an yakuna kallama Musa, suka ƙaryata abin da ya tabbata na cewa Allah subhanahu wataala yayi magana da annabi Musa a turu Saina, da yazo wurin da Allah yake ce mishi anikhla na alayka, tare ta kalmanka innaka bilwadi almuqaddas tuwa, da kuma wa kallama Allah Musa taklima, walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu, da ire-iren waɗannan ayoyi da suke tabbatar da Allah yayi magana da annabi Musa. Allah ya bashi umarni cewa ka tafi kai da dan uwanka ku je ku Fir'auna wa'azi, ku yi kaza, ku ce kaza, har ma ya tambayi Allah ya andurni, ya Allah ka bani dama in ganka. Allah ya ce mishi ba za ka ganni ba, in zai yi ka ganni to da kaza 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 ne. Fandur ila jabari fa yastaqarra maqamahu fa sawfa tarani, suka yi wannan tattaunawa da Allah, wanda duka abu ne yana cikin alqur'ani, tabbatattun maganganu ne. To waɗannan sai suka ƙaryata suka ce babu waɗannan maganganu, suka musu tawilu. Wattakhadha Ibrahima khalila, suka ƙaryata riko da Allah yayi da annabi Ibrahim a matsayin babban masoyinsa. Aw annahu alal arsh istawa, suka ƙaryata cewa Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshi, ba su yadda da maganar cewa ar-rahman alal arsh istawa, suka kibirinta a bisa zahirin abinda malaman farko suka fassara. Wadhalika, wannan dukan shi mukhalifun lin-nususi, ya saba wa nassoshin. Waɗannan maganganun duka da ƴan ilmul kalam suke da shi jahmiya, wato inkarin magana Allah da inkarin mahabba ta Allah da inkarin magana da Allah ya da annabi Musa da inkarin khulla da Allah ya ba annabi Ibrahim da inkarin daidaituwar Allah akan al'arshi, duka waɗannan maganganu sun faɗe su ne alhalin sun saba wa nassoshin alqur'ani da sunna ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fanasha man shabbaha albari mala yace daga nan kuma sai aka samu wasu waɗanda su kuma suka fito garin kokarin mai da martani ga waɗannan jahmiya su kuma sai suka zake har suna kamanta Allah subhanahu wata'ala da halittu sai yake ci musu mushabbiha wa ja'ala sifatahu ka sifatina waɗanda suka sanya kuma siffofin Allah kaman siffofinmu za su ce sam'an ka sam'i wa basaran ka basri wa kaza wa yadan ka yadi wa kaza ka kaza haka suka dinga irin wannan zakewa fa khalaful kitaba was sunnah suka sabawa alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thumma hadatha fi dawlatil ma'muni ma huwa min albida'il kufriyyati sannan a zamanin daulata al-ma'mun al-abbasi daya daga cikin sarakunan daular abbasiya wadanda suka shahara a daular suka zama sun yi tambari yayi samu shahara akan abubuwa musamman guda biyu shahara ta farko tana komawa izuwa ga yadda ya goyi bayan raya ƙasa da raya al'umma ta hanyar fadada ilimi ta fassara littafan da suke ba na musulmai ba daga wasu thakafat musamman Farisa da Yunan da kuma yadda gwamnati take kula da malamai da ba su goyen baya da makamantansu ya samu shahara ta wannan bangare shaharar da ya samu kuma ɗaya ita ce yadda ya goyi bayan yaduwar bid'a ta magana akan khalqul qur'an ya mai da ita wannan aqida ita ce aqidar gwamnati bisa goyen bayan wasu malamai irin su Ibnu Abi Du'ad waɗanda suka tsaya tsayin daka wajen ganin cewa wannan aqida dole sai an tirsasa ga baki ɗaya al'umma musulmai akan imani da ita bisa aqida wadda ta saba wa abin da ke cikin alqur'ani da sunna a lokacin aka samu malamai suka tsaya tsayin daka wajen hana wannan abu wajen yin adawa da wannan mummuna aqida akan sahun gaba akwai al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi an samu wasu malamai da suka yi ta'awili wasu kuma suka gudu wasu kuma suka bi wannan magana ce da take mai tsayi tarihi ne wanda yake da daddi to a wannan zamani na wannan sarki mashuhuri aka samu min al-bida'i al-kufriyya wata bid'a daga cikin bid'o'i wanda suke na kafirci kal khurramiyya kaman al-khurramiyya wanda suke masu bin babak al-khurrami wani fitsararre wani mara daraja wanda malamai sun zindikan tadda shi za ya samu tarihin mas'alar shi a cikin littafin al-bidayat wannan ya na ibn kathir da littafin al-ibar fi khabari man abarna shi al-dhahabi din da tarihul islam da makamantansu wanda shekara kusan 20 yayi yana wahalda al'umman musulmai da gwamnatocinsu kuma ya kafa daula ya tara al'umma waɗanda ya gudanar da su akan wata sabuwar mummunan aqida ta halasta abubuwa waɗanda suke haram wanda mutane suna tarayya a daular akan wato mata da dukiya mallaka ne na kowa abubuwa da dama da suka haramta kamar shan giya da sauransu su sun halasta suna yin duk abin da suka ga dama wal qaramita da kuma al qaramita ita ma bid'a ce take ta kafirci qaramita su ma wasu ɗan kalakato ne waɗanda suka fito a wancan zamani kuma sun ba wa musulunci da musulmai wato wahala ta fuskar ya kasu da aka yi ta yi sun taba kai farmaki a ainihin wato Ka'aba har suka sace Hajarul Aswad sai da wajen shekara 20 a hannunsu sun yi kashe-kashe a cikin haramin Allah sun yi barna sun kawo fitintunu an yi shekara da shekaru ana wannan jirali da su kamar yadda aka ga a cikin littafin Siru A'lamin Nubala da Tarikhul Islam dukkanin su na shi Az-Zahabi din rahmatullahi alayhi wa ta'til ash-shara'i suka zo da wato barnatar da shari'o'i su waɗannan qaramita ƴan batiniya ne su Al-Hasan ibn Sabbahin kenan wa anna zalika rumuzun duk wani abu na shari'a sallah azumi zakka da makamantan sai su ce ai ba sallah ce wannan da aka sani ba azumi ne wannan da aka sani ba zakka ne wannan da aka sani ba kawai rumuz ne wasu codings ne wasu abubuwa ne wanda kawai ana nufin tsarkake zuciya da yin kaza da yin kaza falam yartab muslimun fi kufrihi waɗannan nau'i na mutane babu wani musulmi wanda yake da kokonto akan kafircin karamita da kafircin al-khurramiyya jama'ar babak al-khurrami babu wani musulmi wanda yake kokonto game da cewa kafirai ne fal muttabi'u diddul mubtada yace wanda yake bin sunna to diddul mubtada ya shine akasin dan bid'a su ne suke kishitar juna li annal muttabi'a lam yakhruj min hudud matbu'i domin shi mai bi to baya fita daga iyakar da abun bin shi ya samu shi wanda yake bin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake bin sunna ta as-salafus salih da zaka ga baya fita daga wannan sunna ta su sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wani abu daban wal mubtadi'u shi ko dan bid'a wanda ya kirkira ahdatha amran ala ghairi misali to zai kirkiro wani abu ne wanda bayi da kwatancen sa bayi da irin sa shine ya kirkiro shi qala Allahu ta'ala Allah ya ce badi'us samawati Allah wanda ya kirkiri sammai ai mubdi'u wanda ya kirkiro su wa qila wasu kuma suka ce badi'us samawati wa ardihi wa minhu badi'ul hal wato wanda ya kyautata kyakkyawa ya kyautata ya halicci sama da ƙasa halitta mai kyau kamar da za a ce wa kalamun badi'un ay lam yu'had lahu nadhir haka ce magana take badi'a wanda ba a taba jin irinta ba magana mai dadi wannan kenan ta fuskar wato abinda malam ya ambata anan to kar mu tafi da nisa bari mu ƙara karanta wata magana wacce za mu ciki kar mu tafi da nisa bari mu sake jin magana wanda za mu dan istiradin ta daga al-hafiz al-sheikh al-imam sheikh al-islam ibn taymiya wanda ya ambata a cikin littafin shi iqtida' as-sirat al-mustaqim akan bayani akan ita bid'a din nan wannan cece ku ce muna ta kawo shi ne saboda wato mutane su fahimci cewa wannan al'amari ne da malamai sun dade suna tattaunawa akan shi suna kaiwa suna kawowa akan shi to zama na ishara izuwa ga wannan magana ta Ibn Taymiyyah wata na cikin mujalladi na biyu na littafin Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim wanda alhamdulillah wannan littafi Allah cikin hikimarsa da iyawarsa ya bani dama na karanta da wannan littafi kuma an sajjala shi a cikin kasusuwa na video kamar guda 85 ko makamantan su masu awa 1 da rabi kuma waɗannan karatuka mun watsa su ana iya samun su a kafafe mabambanta na aje bayanai Ibn Taymiyyah a cikin wannan littafi nashi bayan da ya gama kakkawo maganganu na mutane daban-daban sai kuma zai cike magana yake cewa wa'alam ka sani anna hadhihi alqa'idata lalle wannan qa'ida wahiya ita ce alistidlalu bi kauni shay'i bid'at bid'a ala karahati cewa idan abu ya kasance bid'a to ya zama abin kyama to wannan qa'idatun amma azima qa'ida ce gamammiya kuma mai girma wa tamamu ha cikon qa'idan bil jawabi amma yu'ariduha za a bada amsa akan abinda yake saba ma wannan qa'ida wadhalika anna minan nasi man yaqulu domin a cikin mutane akwai wanda yake cewa al bid'u tanqasimu ila qismaini yana ganin bid'a kala biyu ce hasanatun wa qabiha akwai kyakkyawa akwai mummuna bidalili qauli umara radiyallahu anhu fi salati tarawih saboda waccan magana ta umar Allah ya kara masa yadda yayi akan sallar tarawih da yake cewa ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a sai wasu malamai suke ganin to bid'a akwai mai kyau kenan akwai mummuna wa bidalili ashiya'a min al-aqwali wal af'ali kuma saboda wasu abubuwa cikin maganganu da ayyuka waɗanda uhdithat ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda aka kirkiro su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa laysat bimakruha amma kuma ba abubuwan ki bane aw hiya hasana ko kuma abubuwa ne masu kyau al-adillatu dallatu ala dhalika min al-ijma'i aw al-qiyas wanda an samu dalilai a cikin ijma'i ko kiyasi waɗanda suke nuni zuwa ga kyan waɗannan abubuwa duk da tsakankanin abokan husumar kowa ya yarda cewa babu su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman hada alqur'ani a wuri ɗaya din nan da aka yi ta misali da shi wanda kowa ya yarda cewa ba a yi shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa rubbama yudammu ila zalika man lam yahkum yuhkim usul al-ilmi ma alayhi kathirun min an-nasi min kathirin min al-adati wa nahwiha yace tayyu kuma wani wanda bai kware game da sanin ka'idojin ilimi ba sai ya ƙara a cikin bid'o'i wanda a ganin shi bid'o'i ne hasana wanda kuma a ganin shi zasu bude kofa akan duk abin da shi ko ire-iren sa suka yi istihsani to su bada dama a ci gaba da shi da sunan addini sai kaga ya ƙara shigarwa cikin bid'o'i al'adun mutane da irin abubuwan da mutane suke rayuwa akai shiga mota amfani da waya amfani da kwamfuta kwana a gidaje masu tsayi benaye hawa jirgin sama da makamantansu faj'alu hadha aidan min ad-dala'il ala husnil bid'ah husni ba'dul bid'ah sai ce wannan ma dalili ne akan akwai wasu bid'o'i kyawawa imma an yaj'ala ma'ata da huwa wa man ya'rifuhu ijma'an kuda ya sanya abinda shi ya saba da shi da waɗanda ya sani yace ya ijma'i ne wa illam ya'lam qawla sa'iril muslimina fi dhalika dan kawai bai san maganganun wasu musulmai akai ba aw yastankiru tarkahu lima'ata da hu bi masabati dhalika qila lahu ko ya inkarin abinda aka ce mushi ya bari sai a ce da su irin wannan ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli in an ce musu haka sai su ce hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana mu dai zamu tsaya akan abinda muka ga ana yi a garin mu wa ma akthara ma qad yahtajju ba'du man yatamayyadu min almuntasibina ila ilmin aw ibadatin bi hujajin laysat min usul alilmi allati ya'tamidu yu'tamadu fi din alaiha ce so da dama zaka samu mutanen da suke dangantuwa zuwa ga ilimi ko ibada ilimi ko sufanci suna kafa hujja da abubuwa da dama waɗanda ba hujja bane domin hujja shine qur'ani ko sunna ingantacciya ko ijma'i waɗannan sune al-mujma'u alaiha daga cikin hujja amma in ka tambaye mutum hujja ba zai kawo qur'ani da ya faɗi abin ba ko sunna ko ijma'i sai dai ya kawo cewa ai babu inda aka hana ko kuma abu ne mai kyau ai yana nuni zuwa ga abu ne mai kyau yace wal ghardu min hadhihi an-nusus ad-dalla ala dhammi al-bid'i mu'aradatu ma dalla ala husni ba'd al-bid'i imma min al-adilla ash-shar'iyya aw min hujaji ba'd an-nas allati ya'tamidu 'alayha ba'd al-jahilina aw al-muta'awwilina fi al-jumla kuma ulai al-mu'asiruna lahum huna maqaman yace manufar kawo waɗannan nasoshi da suke nuna zuwa da suke nuna zuwa ga zargin bid'a shine dan a kishiyanci maganar waɗanda suke kokarin cewa wasu bid'o'i suna da kyau saboda ko dai akwai dalilai na shari'a fil jumla waɗanda a ganin su bid'o'in za su karkashin dalilan ko kuma saboda akwai wasu hujjoji da wasu jahilai ko masu tawili suke bayarwa wanda hujjojin a wannan muƙami abubuwa ne iri biyu sai ya bayyana abu na farko shine su ce ai akwai bid'o'in da suka tabbata cewa bid'o'i ne masu kyau wasu kuma munana ne mummunan shine abinda shari'a ta hana kyakkyawa kuma agunsu shine bid'ar da shari'a ba ta yi magana a kansa ba zai iya zama kyakkyawa wannan abin da suke faɗi kenan muhalli na biyu sai su ce a ce akwai wata bid'a kyakkyawa warariya ita tana da kyau saboda a cikin ta akwai maslaha kaza akwai maslaha kaza akwai amfani kaza akwai amfani kaza to waɗannan ana ce musu waɗannan irin mutane to a gurin su ba kowace bid'a ce bata ba laysa kullu bid'atin dalala akwai bid'a a gunsu take a gunsu shari'a ce to kaga a waɗannan sai a ba su amsa da cewa fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna sharral umuri muhdathatuha wa inna kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nari to wannan magana tsoratarwa ce akan al'amarin bid'a kuma wannan nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma saboda haka bai kamata fala yahillu li ahadin an yadfa'a dilalatahu ala dhammil bid'i bai halasta ga wani ya tunkuɗe abinda wannan nassi ke nunawa na zargin bid'a yace a'a shi yana ganin akwai wata mai kyau domin abubuwan da suke kawo na mu'arada da wannan nassi shine ko dai su ce ga wata bid'a kyakkyawa ko kuma su ce a'a a rage fadin wannan umumi a khassasi shi nan dai ibn taymiya yayi ta magana akan wannan mas'ala har ya kai ga cewa wanda da yake kudurta cewa al'adu da suka saba wa sunna ai an yi ijma'i akan su domin al'umma ta yadda a ci gaba da yin waɗannan al'adu yace to wannan ya kuskure abin da yake a cikin tsari yace domin kuwa babu wata al'ada da aka shigo da ita aka shiga da ita cikin addinin musulunci face sai da ya zama lam yazal wala yazalu fi kulli waqtin man yanha an ammatil adatil muhdatha al mukhalifa lis sunnah ba a gushe ba a dukkan zamani aka samu wata al'ada ko wata bid'a ta yadu sai an samu su malamai sun ci gaba da suka da kokarin hana musulmai fadawa ga wannan mummunan al'ada sawa'un al'adu ne na bukukuwan aure ko mutuwa ko haihuwa ko wasu al'adu a cikin wasu abubuwa na dabi'un musamman waɗanda ba musulmai ba waɗanda suka shishigo mutane ta bayan fage yace wala yajuz da'wal ijma'i bi amali baladin aw biladin min almuslimina be halasta kace an yi ijma'i saboda kai wasu mutanen wani gari suna aikata wannan abun ko mutanen wasu garuruwa haka dai ibn taymiya ya ci gaba da wannan magana har zuwa inda yake cewa fala yajuzu hamlu qawli sallallahu alaihi wasallama kullu bid'atin dalala ala al bid'ati allati naha anha bi khususiha be halasta a ce za a riki wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace kullu bid'atin dalala a ce yana nufin bid'ar da shi ya faɗa yace kar ai lianna hadha ta'qilun li fa'il tabil kitab in kun tuna na ishara akan wannan magana a can baya sai ce domin wannan yana wofantar da watin ma'anar wannan hadisin domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana na daga kafirci da fasikanci da nau'o'in sabo to wannan an sani cewa hani yazo akan shi da haka kuma ya zama mummuna kenan sawa'un ya kasance bid'a ko sabo to kaga irin wannan idan ya zama abu babu wani abu da yayin inkarin shi a kebance sawa'un an aikata shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba aikata ba ko kuma abinda aka ainihin wato yi inkari akan sa aka hana to ya zama mummuna kenan so bid'a ce ko ba bid'a ba in dai an hana ya zama mummuna ya zama wato in muka ce abinda annabi bai hana ba kwata kwata to ba za a ce bid'a bane ko da fil jumla abin ya sabawa kaidojin shari'a to wannan zai zama ko dai zai haifar da mafsada wanda take kamar haka mafsada ta farko shine za a yi watsi da dogaro da wancan hadisi wajen kafa hujja akan abu kaza bid'a ne dan sai ya zama kenan an san cewa hadisin ba zai yi aiki ba sai akan abin da aka hana khususan wannan mafsada ta farko kenan mafsada ta biyu zai zama lafazin bid'a da ma'anarta zai zama suna ne wanda bai da wani tasiri akan abu sai zama hukunci ana danganta shi ne da lafazi ba hukunci ne da lafazi ga abin da kai kawai kake kaman sauran siffofi wanda suke wato ma'aduma waɗanda ba a san su ba to wannan mafsada da za a samu kenan idan an ci gaba da cewa za a gujewa abin da kawai aka samu nassi karara ne ya hana shi ba wai za a dauki ka'ida amma ba to wannan shine cikon maganar malam ibnu taymiya a cikin jeren giyar maganganun malamai mabambanta game da ainihin fassara bid'a din nan da haka idan muka kalli khulasar maganganun su abinda zamu cire shine abu na farko shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bid'a dukkanin tabata ce malamai sun yi magana akan cewa bid'a shine ƙari a cikin rai ko rage a cikin addini abinda aka ƙara a cikin addini ko aka rage wani abu ana tunanin kuma za a samu lada ta wajen yin sa waɗannan abubuwa ana ilhaqin su da abubuwa daban-daban na addini sawa'un sun shafi doran ibada ce take da asali kamar sallah ko azumi ko zakka ko makamantan su ko kuma an zo da su ne ba su shafi doran wani abu ba wancan ana ce mata bid'a wadda take ta hanyar ilhaqi kenan da abin da yake na tabbas ko kuma bid'a wadda take kakarar ita kadai ce ba a danganta ta da wani abu ba kamar galibin bukukuwa da abubuwa aka kikiro na azkar ko wurdai ko wasu ayyuka makamantan su to waɗannan sai aka samu rabuwar kai ko rabuwar magana a gurin malamai tsakanin waɗanda suke ganin a tafi akan umumi cewa duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama bai aikata ba sahabbai ba su aikata ba na bayan su ba su aikata ba bai da mashiga a cikin addini to wannan sunan shi bid'a idan an kirkiro shi an danganta shi da addini wannan shine tafarki na galibin ahlul athari waɗansu kuma suka ce a araba idan abin yana da kyau an ga kyan shi to a ce wannan ba bid'a bane koda ku mun tabbatar cewa waɗancan mutanen farko ba su yi shi ba wanda kuma muka ga ba yi da kyau to kar a yi to waɗannan sai suka samu matsaloli guda biyu matsala ta farko da suka samu shine matsalar to menene ma'aunin gane kyau din ko mummuna idan akwai abin da ya shiga yi karkashi ita bid'a ta shige karkashin sa ta fuskar wani abu da ya nuna wajib ko mustahabbanci to kaga ta tashi daga bid'a tana da hujja kenan matsala ta biyu da suka samu shine a cikin su din musamman Ibn Hajar kamar yadda muka ji daga maganar sa a darasi da ya gabata shi da kansa bayan da ya gama dabdala akan matsalar ya koro maganganun malamai daban-daban sai ya tike akan cewa amma abin da yafi shine mutun ya takaito akan abin da ya tabbata addini a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabban sa khalifofin sa rashidai da kuma zamanin wato a tabi'ai atba'u tabi'ina ma'ana waɗannan al-qurunul mufaddala domin duk abin da yazo a bayan al-qurunul mufaddala an samu tatabirza mai yawa game da shishigi da bude kofa da kirkiro abubuwa yace in kuma har ka samu kanka inji Ibn Hajar a cikin wani kuncin da sai kai wani abin da kana da tabbacin cewa ba yi da asali a wancan zamani na farko to sai ka takaito akan abin da yazan maka larura ta dole wanda dole sai an aikata a can gaba insha Allah zamu buga misalai akan abubuwa na bid'o'i mabambanta waɗanda ana yin su watakila wasu ma zaka yi mamakin idan ka ji an ce bid'a ne duk da baka taba jin an faɗe su an ce gashi Annabi ko sahabbai yayi ba sun yi ba to amma kuma baka hararo ko baka tsinkayi bid'a bane su saboda sabo dai an haife mu mun ga ana yin su mun taso mun ga ana yin su mun saba da su mutanen da ake ganin masu bin sunna ne su ma suna aikata duk ire-iren waɗannan abubuwa da aka babu wani abu da ya saura na inkari game da ire-iren waɗannan abubuwa to kaga fitowa a ce ba su da kyau a yanzu ko kuma kaji wani ya ambaci cewa ba su da kyau ko bid'o'i ne babu shakka zai barka da mamaki watakila ma wani ba zai tsaya akan mamaki ba zai ce bai yadda ba bai gasgata ba zai kokarin yi tabrir saboda zai samu shock zai samu sadma sai samu wato shiga cikin rudani dan me za a ce waɗannan abubuwa da ake ganin su kaman tabbatattu ko musallamun kowa ya yarda da su ya amince da su dan me za a ce musu bid'o'i zan ƙara ishara zuwa ga littafin can da muka ji karatu daga gare shi da littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim na Ibn Taymiyyah babu shakka yana da muhimmanci kwarai wajen tantance menene abin da yake al'adu da dabi'u na musulmai menene yake sunna menene yake bid'a da kuma abubuwan da suke kirkirarru waɗanda ba sunna bane ya kawo ka'idoji mabambanta ya buga misalai da yawa yayi tattaunawa da zurfin ilimi kamar yadda aka san Ibn Taymiyyah da gogewarsa akan masaloli Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi shi da sauran malaman mu na sunna wanda suka gabata da waɗanda suke raye akan kokarin da suke wajen fahimtar da mu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma kira zuwa ga nasiha akan abita a guje ma bid'a domin a tsira domin a gudu tare a tsira tare Allah ubangiji ya sa mu dace zamu saurara anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda malaka yake cewa wa ma'lumun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam yanha an kulli amrin ibtada'ahu mubtadi'un na fadan wannan ne yake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh